This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da yau Talata 27 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarai.
To yau ake sa ran za a fitar da sakamakon farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar a Ivory Coast. A Jamhuriyar Kongo, waɗanda suka amince da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul sun samu gagarumin nasara. Ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders ta zargi dakarun da Saudiya ke jagoranta da kai wasu hare-hare kan gininta da ke Yemen.
To ko menene amfanin fito da wannan sabon salon rajistar banki ga masu ajiya banki wato a bankunan Najeriya?
Duk wani wanda yake da account a Najeriya zai harkan kuɗi, dole sai Central Bank of Nigeria ta san za a san nawa ka tura, ina kuɗin suka tafi, shi ma wanda aka turawa dole an san shi iya da wannan number, me ya karba ko bai karba ba.
Hashimu Muhammad kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani dan anjima kaɗan. Za kuma ku ji cewa bayan watsi da ƙarar da kotun sauraron ƙararraki a kan zaɓe ta jihar Plateau ta yi dangane da rashin amincewa da zaɓen gwamnan jihar da wasu suka yi, kotun ta ayyana biyan tarar kuɗi naira 50,000 kan waɗanda aka yi ƙarar tasu. Za kuma mu kawo muku rahoto daga ƙasar Kamaru, inda gamayyar dakarun ƙasashen ƙetare da na ƙasar ta Kamaru ke ci gaba da fatattakar 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron nazarin harkokin tsaro da wasu ƙungiyoyin farar hula suka yi a Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya za ta kawo, yayin sai a gyara zama a ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran za a bayyana sakamakon farko na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a Ivory Coast, wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci Alassane Ouattara zai lashe a karo na biyu. Tuni hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa yawan masu kada ƙuri'a da suka fita ranar Lahadi ya kai kashi 60 cikin 100, ko da yake wata ƙungiyar farar hula ta ce kashi 53 ne suka fita. Sai dai 'yan adawa a ƙasar ta Ivory Coast ɗin sun yi ikirarin cewa kashi 20 ne kacal suka fita, domin mafi yawansu sun zauna a gida ne. Gabanin fara zaben ne dai uku daga cikin 'yan takara suka janye, suna masu zargin cewa an shirya yin maguɗi, domin akwai mutane da dama da sunayensu suka fito su biyu a rajistar masu kada ƙuri'a. A ranar Lahadi da aka yi zaben, wasu rumfunan zaben sun kasance a buɗe hannun wani tsawon lokaci saboda rashin isar kayayyakin aiki a kan kari kana na'urar da aka tanada domin tantance masu zaben ta samu tangarda. Sai dai duk da haka, masu sa ido na ƙasa da ƙasa, ciki har da waɗanda tarayyar ƙasashen Afirka da ECOWAS ko kuma sai da yau suka tura, sun ce sun gamsu da yadda aka tafiyar da zaben.
A can ƙasar Congo kuma, waɗanda suka amince a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul a zaben raba gardama da aka gudanar, wanda zai ba wa shugaba Denis Sassou Nguesso damar yin tazarci, sun samu gagarumin rinjaye. Sakamakon da aka fitar a hukumar, wato a hukumce a yau Talata, ya nuna cewa fiye da kashi 92 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'ar sun goyi bayan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar, yayin da bayanai suka nuna cewa kashi 72 ne suka kada ƙuri'unsu. Sai dai ɓangaren 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben, suka kuma ce kashi ƙalilan ne suka fita wajen zaben na raba gardama. Shugaban 'yan adawar ƙasar, Pascal Mabiala, ya yi kira da a yi watsi da sakamakon zaben. Yanzu wannan sakamako na nufin za a ƙara, wato za a kawar da dokar ta baiwa shugaban ƙasa dama ya yi wa'adi biyu kacal, da kuma dokar da ta ƙayyade cewa ba a so shekarun 'yan takara su wuce 70.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi belin tsohon shugaban taro a zaren Majalisar Ɗinkin Duniya John Ash daga gidan yari a birnin New York, yayin da ake zargin shi da wata badaƙalar karɓar cin hanci. masu shigar da ƙara sun ce akwai yiwuwar ƙara shigar da wasu tuhume-tuhume akan Mr. Ash wanda aka yi bailin shi kan kuɗi dala miliyan 1 aka kuma ba da umarnin a yi mai daurin talala tun dai da aka tuhume shi akan wato tun dai aka tuhume shi kan kin biyan haraji sai dai masu shigar da ƙara ba su tuhume shi kan batun ba da kalacin hanci ba saboda rigar kariya da yake da ita ta diplomasiya masu shigar da ƙara dai sun zargi Ash wanda tsohon ambasadan Antigua and Barbuda ne a Majalisar Ɗinkin Duniya da karɓacin hanci sama da dala miliyan 1 domin kare muradin wani ɗan kasuwa a ƙasar China kana bai kuma biya kuɗin haraji akan kuɗaɗen da ya karɓa ba.
A yau Talata ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders a Turance ta ce hare-haren sama na dakarun da Saudiya ke jagoranta suka kai sun shafi wani gininta da ke babban birnin Yemen. Ƙungiyar ta bayyana a shafinta na Twitter cewa akwai marasa lafiya da ma'aikatanta a cikin ginin da ke birnin Sana'a a lokacin da aka kai harin bama-baman. Sai dai ƙungiyar wacce ake wa lakabi a takaice da harshen Faransanci a matsayin MSF bata bayyana ko an samu jakata a harin ba. Dakarun da Saudiya ke jagoranta sun fara kai hare-haren sama tun a watan Maris ɗin wannan shekarai inda sukan kaikaici tunga ƴan tawayen Houthi da suka tilastawa shugaban Yemen Abdurrabu Mansur Hadi ficewa daga kasar amma bayan da aka samu nasarar kwato yankunan kasar shugaba Hadi ya samu damar komawa cikin Yemen a farkon watan nan ne dakarun Amurka suka kai hari akan wani asibitin kungiyar likitocin ta MSF dake garin Kunduz a Afghanistan inda suka kashe mutane 30 lamarin da yanzu ake gudanar da bincike akan sa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu bude wato rahotannin namu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Yanzu haka dai an sake ƙara wa'adin yin rajistar banki ga masu ajiye kuɗaɗe a bankunan Najeriya zuwa ƙarshen wata mai hawa bisa ga umarnin da babban bankin Najeriya ya bada na wani sabon salon yin rajista da ya hada da ɗauka hotuna da sauransu. Tun dai dama wasu 'yan Najeriya suka yi tasu rajista wasu kuma suna ƙoƙarin yin haka. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Ba kamar yadda ya faru a ƙarshen watan Yuni ba inda mutane suka yi dafifi a bankuna daban-daban na Najeriya don samun rajistar tantancewa. Wannan rajista dai da babban bankin Najeriya ya bullo da ita ga dukkan masu asusun ajiya a bankuna ya sanya muhimmancin tsawaita wa'adin don ba mutane damar yin rajistar da ta hada da daukar tambarin yatsu kwatankwacin yadda aka yi a lokacin rajistar zabe. Menene ma amfani ko muhimmancin wannan sabon salon na yin wannan rajista? Hashimu Muhammad masanin tattalin arziki ne da kazalika ke tu'ammali da kasuwar canjin kuɗi a Najeriya.
Duk wani wanda yake da account a Najeriya zai harkan kuɗi dole sai Central Bank of Nigeria ta sani. In kuma kana da wasu account ka bubbude da sunanka dole wannan number ita kadai za ta reflecting a duk harkokin da zaka yi na kuɗi. To ya rushe hanyoyi da mutane suke su bubbude account daban-daban da imma account goma ka bude za su gane cewa meye za a yi da kuɗin.
Kamar duk kuɗin da mutum zai shigar banki yanzu za a san waye ya shigar da su daga ina aka shigar kuma nawa ne.
Kware da gaske wannan shine babban abin da yasa sauke gido wannan za a san nawa ka tura ina kuɗin suka tafi shi ma wanda aka turawa dole an san shi iya da wannan number me ya karba ko bai karba ba.
Harkar wajajen yan canjin kuɗi ma yanzu za a sayarwa mutum kamar dala kamar 10,000 haka sai an tambayi wannan lambar rajistar ta.
Baya ga haka ma yanzu duk masu BDC lasin na karɓo kuɗi daga Central Bank da idan ka karɓo kuɗi zaka sai da kowa ya ba ruwansu amma yanzu an ce duk wanda zaka sayarwa sai ya baka BVN number sa ko wani abin da ake ce masa returns da ake duk wata. In aka samu kana sayarwa da mutane kuɗi baka san su waye kake sayarwa ba Central Bank za ta yi season din lasin ɗinka, za ta karɓi lasin ɗinka.
Wani sabon sauyi na amsar albashin manya da ƙananan ma'aikata ta hanyar bankuna maimakon biya kan teburi da ake kira table payment da ya faro tun wajajen 2003 a Najeriya ya sanya yawan masu hulɗa da bankuna ya ƙaru. Na tambayi ɗaya daga ma'aikata Yusuf Ishaq da ya samu nasarar yin rajistar, shin ma ya fahimci dalilin yin rajistar ko da ya bi umarnin hukuma ne don gudun kwana ciki?
Ka san yanzu duniya tana cikin wani hali musamman ma na abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci da ake kusan akasarin dukkanin wasu hanyoyi da za a iya bi don dakile irin wannan ta'annati ya ta'allaka ga irin yadda aka dakatar da yadda kudade suke shiga suke fita zuwa ga wayannan irin mutane da sauransu. Yana daga cikin dalilai ni a tawa fahimtar da ya saka gwamnati ta dage ta ga cewa tana control kowa ya bada hadin kai da goyon baya wajen ganin cewa yayi. Kuma ka san shi dan Najeriya yana da wani hali guda daya ga abun da zai taimaki kasarsa, amma shi ma idan ya duba ya ga abun da zai ja masa matsala. Yanzu kamar ni misali nakan je na karbi kudi ne a matsayin banki a matsayina na ma'aikaci, to kaga idan wani wata ya zo aka ce idan baka kawo wannan bibiyan din ba aka ce ba za ka karbi kudi ba, kaga na shiga wani halin haƙulayi kenan ko.
Wannan sabon salon dai ya sanya zama wajibi ga duk mai son aika kudade ta banki ya rubuta lambarsa ta rajista wato BVN kan takardar cikewa kafin samun biyan bukatar aika kudin. Nasiru Adamali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaishe da Nasiru Adam El Hikaya. Kotun sauraron kararraki a jihar Plateau ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP ta Mr. Gyang Pajok ta shigar wadda take kalubalantar zaben gwamnati Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya ci zaben gwamnati a jihar ta Plateau. Ga Zainab Babaji da karin bayani.
Zaman kotun wanda aka gudanar cikin tsauraran matakan tsaro an shafe awa biyar mai shari'a Johnson Candida na karanta bayanai daga waɗanda suka shigar da ƙara da waɗanda ake ƙara. Mai shari'a Johnson Candida ya ce masu shigar da ƙarar ba su ba da kotun bayanai masu gamsarwa ba, kan haka ya yi watsi da ƙarar ya kuma ayyana biyan tarar naira 50,000 kan waɗanda aka yi ƙararsu da suka haɗa da Simon Lalong da jam'iyyar APC ta jihar Plateau da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta. Muhammad Shitu wani ɗan jarida ne da ya saurari zaman kotun.
Yau kotu ta yanke hukunci cewa duk zargin da Pajok da PDP suka kawo gabanta akan cewa an musu magudi a wurin zaɓe, kotu ta duba ta ga cewa duk ƙorafinsu ba cancanta a ciki, kuma ba su iya kawo shaidu masu ƙarfi gamsassu kamar yadda doka ta nema ba, saka ta kori ga baki ɗaya ƙaransu. Ta ci gaba cewa shaidu guda goma da suka kawo suka ba da ba'asi a gaban hukumar. Kotun ba za ta iya amfani da shaidun da suka bayar ba domin su kansu sun yi karo da shaidun da suka ba wa junansu a cikin tawuna a lokacin da ake musu tambayoyi. Saboda kotu ba za ta iya amfani da maganar da aka ce jita-jita ba ce, domin duk ƙarin da aka kawo da ƙorafin nasu sun yi ne akan jita-jita. Kuma musamman sun yi zargin cewa ma an yi abin da ake kira criminality wajen cewa an yi magudin zaɓe inda ba a yi zaɓe ba, an rubuta sakamakon zaɓe, an sace akwatin zaɓe, an shigar da sakamako na ƙarya, kuma sun zo sun kasa bada wannan duk hujjojin a gaban kotu za ta gamsu. To akan wannan ta yi watsi da ƙaran ta kuma ci taron cewa a biya kowane wanda aka yi ƙara naira 50,000.
Na kuma tattauna da wasu magoya bayan jam'iyyar APC da na PDP.
Tunda abin da shi George ya yanka shari'an sannan a kashi biyu, akwai judgment da shi ya bayar na forensic, akwai kuma judgment da ya bayar na the other side. In an yanka judgment din da forensic, by the grace of God, PDP has the mandate. Akwai shawara magana tunda muna da case a Supreme Court, kuma za a je case nan ran Alhamis insha Allah. Bin doka ta shirya kenan, mu kuma masu bin doka ne, mu yan PDP muna bin doka, kuma za mu bi dokan nan har ƙarshe.
Ra'ayina shine sai dai mu ce hamdala, ra'ayina shine mun riga mun hango wannan tunda gwamna Jang shine gwamna lokacin, amma da yarda Allah da kuma yardan jama'a muka kwace gwamnati a hannunsa. Saboda haka ba mu ga bai zama mana da abun mamaki ba, da ba mu ci ba da zai zama mana da mamaki. Saboda haka babban abu shine muke kira, muna kiransu mutanen PDP da mutanen jihar Plateau su zo mu hada hannu da APC mu rayar da jihar tare.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ku zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya.
Dakarun tsaron ƙasar Kamaru da na karo-karo na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya haɗi da na ƙasar Amurka sun fatattaki 'yan Boko Haram a garin Kerawa da ke ƙasar Kamaru a jihar Arewa mai nisa. Bayan maharan sun kashe wasu mazauna garin, sun kwashe masu dukiyoyi da ma korar wasansu daga wannan garin. Ga Muhammad Anwal Garba daga ƙasar Kamaru.
Zaratan sojojin ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗe da na karo-karo na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya da ma na ƙasar Amurka sun fatattaki 'yan ta'addan na Boko Haram daga garin Kerawa bayan kutsen da suka yi a ƙarshen makon da ya gabata, yadda 'yan ta'addan suka shigo kuma suka yi ɓarna, suka kashe jama'a, suka kwashe dukiyoyinsu da ma dabbobinsu da suke da su, har ma suka kafa tutotinsu na tsawon wani lokaci. Amma daga bisani sai dakarun tsaron na ƙasar Jamhuriyar Kamaru da na karo-karon suka yi ƙoƙari na fita kansu. Kan haka ne jama'a, manema labarai da babban magajin gari na karamar hukumar Mayosa ba da sauran jami'an gwamnati suka halarci garin na Kirawa domin kwantarwa mazauna wannan bangaren da hankulansu. Kan haka ne komandan da ya jagoranci wannan artabu da yi Babila Akau ne mana bayani na koran yan ta'addan da suka yi daga kasa ta jamhuriyar Kamaru da ma cire tutocin su daga kan iyakokin kasan. Yace wannan magana yan ta'addan dai yanzu ya kare domin an kore su daga cikin kasar ta jamhuriyar Kamaru, kuma muna faɗa wa jama'a da su kwantar da hankulansu domin yanzu muna tare da su. Shi ma babban magajin garin na Mayosa ba yace
le message qu'on peut dire à la population c'est de rester serein de vaquer à leur occupation.
Yana jan hankulin jama'an wannan kauyen na Kirawa da su zauna cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma yanzu an sanya matakan tsaro a wannan bangaren domin kare al'umma. Malam Abba Fitowa dan garin Kirawa ne, shi ma yace
il faut que la population soit sécurisée.
Yana gina ga gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru domin yanzu haka babu tsaro a garin nasu ko fitila ko ma ruwan sha mai tsafta. Ya ce yana amfani da wannan dama gwamnati yanzu za ta tuna da su domin yi musu abin da ya dace. Amma na hira da waɗansu mutane waɗanda suke harkokinsu tsakanin ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin yin kasuwancinsu kan wannan samamaye da ƴan ta'addan na Boko Haram suka kawo a ƙauyen na Kirawa. Ga irin yadda hirin namu ta kaya.
Sabon ikima suka kawo da yake an gane musu suna sa bomba a jikin yara da ƴan mata, yanzu sai suka canja suka zo da jama'a masu yawa da motoci da manyan bindigogi. Suka zo mutane da karfe 8 suka shigo garin, sun san ƙauyen din an riga an yi bacci. Suka tashi mutane da bindiga gida-gida ana rurrusawa ana faffasawa.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Alaka ta yi makin soja ko gidansu ko dadari ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaki.
To madalla, yanzu kuma bari mu leƙa kasar Niger, wato jamhuriyar Niger. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Niger sun gudanar da wani taron nazarin ire-iren matsalolin da al'ummar yankin Difa ke fama da su sakamakon lamarin 'yan Boko Haram. Daga Yamai ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani.
Jori Ibrahim mamba ne a ƙungiyar ta Alternative Espace Citoyen.
Matsala wadda ta shahi tashin hankula da matsala wadda su mutane na ƙasa ke fuskanta bisa kan wannan abubuwa. Sai muka ce to ya kamata mu yi wannan taron saboda mu nemo masana wanda za a ga wasu wannan matsalolin menene muhimmancin dalilan da ke sa suna abuwa, saboda mun sa tsammani lalle ba za a iya kokowa da wannan matsalolin na tashin hankali ba sai an fahimci menene manya-manyan dalilai da ke afkata shi.
To sai dai duk da goron gayyatar da kungiyar ta Alternative Espace Citoyen ta aika hukumomin Niger domin su halarci wannan taron, hukumomin da aka gayyata ba su halarci wannan taron ba. Al'amarin da Jori Ibrahim mamba a kungiyar ta Alternative Espace Citoyen ya yi wa tsokaci kamar haka.
Mun gayyato mutanen gwamnati musamman minista na defense da minista masu kula da haraka da cikin gida da minista masu kula da haraka lahiya ta mutane da noma da kiwo, saboda su ne da minista mai kula da shari'a. Muka ce musu to wannan nazarin ya kamata a ce an yi shi tsakanin 'yan farar hula da hukumomi masu aiki bisa kan wannan abubuwan, a gano ba menene manya-manyan matsalolin wannan da kowanne ke fuskanta, kuma wace hanya ce ya kamata a ce an bi ta gari saboda a samu a kiyaye haƙƙin ɗan adam, kuma a samu wannan kokowar ta yi kamari a samu a cimma burin da za a cimma saboda a samu kwanciyar hankali a cikin yanki na Difa. Wasu zo ba
a ce wadai malaman da suka bada lekcoci a wannan taron. Rashin aikin yi ga matasa shi ne ya kasance Umman Uba'isan samun matasa a cikin kungiyar ta Boko Haram. Akan haka ne na samu zantawa da ɗaya daga cikin matasan da ke halartar wannan taron mai suna Abubakar Tijani, wanda ya yi tsokaci kan lamarin kamar haka.
Idan an raidara kawar rashin aiki na kai su can da talauci, a samu musu aiki. Kusan sha Difa akwai nan ake nan ga idoman man fetur ne. Kuma kamin wanga harkar Boko Haram ga kai nan ga shamu, in kuna tune da matasa wani loki sun tashi sun yi wani kwani sun yi abun ya gargaza kwarai wa jihar nan kwarai.
Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
Gargaɗe mai gina ra min mugunta.
Gargaɗe mai gina ra min mugunta.
Ni dai tsaro na Allah sarki kan nan.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum. Shirin noma tushen arziki na muku lale marhaban. To da a yau za ku ji shawarwarin da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar Dakta masanin harkar noma da kiwo suka baiwa gwamnatin Najeriya a tattaunawar da nayi da su game da matakin da gwamnatin ta ba mu hukumar custom damar dauka game da shinkafa. To amma kafin shawarwarin, abokan tattaunawar tawa sun ci gaba da nuna gwamnatin Najeriya kuskuren da ta yi akan wannan batu. Ahmad Abubakar Dakta ne ya fara bayani.
Ya zai a ce a yanzu duk fadin gonar da muke da shi a Najeriya shinkafa sai an zo mana da ita, me ya bambanci da ake kawo mana tsinken sakace? Tsinken sakace a ce duk tsinken Najeriya wai tsinken sakace sai an kawo mana daga wata ƙasa. To in har muna kuka da wannan ba mu samu ci gaba ba, dan me za a ce shinkafa ma sai an kawo ta? Za ki ga ruwan sha ma duk fadin wannan ruwan da muke da shi a Najeriya, ruwan sha ma za a ce daga wata ƙasar za a kawo mana shi, saboda mu ba mu da tunanin kullum mi abun mu sai dai mu ringa dogara da wasu ƙasashen. Yanzu a duniya fa a binciken da aka yi, Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace ƙasa siyan abinci na shinkafa daga wata ƙasar. Najeriya ita ce ƙasa ta biyu, ki duba fadin duniya da girman ƙasashe, amma Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace ƙasa siyan shinkafa daga wata ƙasar ta zo ta ciyar da mutanenta. Yanzu misali, a binciken da Food and Agriculture Organization ta yi ta hukumar kula da harkar abinci na duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, a Najeriya babu gari da ya fi garin Kaduna noma shinkafa. Daga shi sai Niger, sai Benue, sai Ebonyi, sai Taraba, sai Kano, sai Borno. A nan aka fi noman shinkafa. Kuma idan ka kula, waɗannan mutanen ba su da wata sana'a da suka fi dogara da ita in ba noman nan ba. A ƙirgin Najeriya da ake tun daga 1991 zuwa na 2001, mutanen ƙauye sun suka cinye kusan kashi 70 na total population na mutanen Najeriya. Kashi 30 ɗin shine kadai a cikin birni, amma kashi 70 gaba ɗaya suna karkara, suna local government da sauransu. To yanzu waɗannan kashi 30 ɗin ɗan kadan ɗin sune suke juye wannan kashi 70 ɗin. Yanzu idan kashi 30 ɗin nan sun ci a dinga shigo da shinkafa, to za su dinga shigowa da shinkafa suna ci, wasu yan ƙauyen ma suna sayen musu. Wannan kashi 70 ɗin duk abin da za su noma sai dai su ci a cikin su, su ci da iyalinsu, shinkafa ba wanda zai siya. Ai ya kamata a ce ba wai hukumar custom kadai ce za ta tashi rana daya ta yanke ta ce a kawo shinkafa ko kar a kawo shinkafa ba.
To shi ma sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga ya ƙara jaddada ma gwamnatin Najeriya korahin shi na cewa me take so yayi da dubban buhuhuwan shinkafa da yake nomawa a kowace shekara.
Duk shekara duniya ina noma shinkafa akalla rage da ina yin da buhu 10,000 zuwa 20,000 mai kilo 100. Sannan kuma shinkafa haka kwaye irin wanda ake so. Na je Vietnam da kuɗi na akan lalurar gona kuma akan harkar shinkafa. Don ɗaya in samu ilimin yadda ake shuka ta a can. Na je gonakin shinkafa, na je kuma inda ake sarrafa ta. Na je Thailand da kuɗi na je na gani, na je gonaki, na je Minburi State a cikin Bangkok. Saboda haka na je na ga gonakin shinkafa, na ga yadda ake noma, na je kamfanin da ake sarrafa ta. Kuma da na dawo na adopting the sensor system a cikin gona na, abin da na gani shi nake koya ma'aikata na, ba wai gona na ɗaya ba, mutumin da yake zagaye da gona na yau ya koyi ilimin shuke-shuke da dama. To wani labari wani zai bani game da gonaki? Kuma ga kamfanin nan mun kafa, ranke da ina mai tabbata miki wannan kamfani na Labana Rai, duk Afirka ba kamfani irin shi. Shi mataimakin gwamnan Central Bank ya zo mun shiga cikin kamfani da shi, kuma ya yaba da abin da ya gani, ya sai shinkafanmu, ya tafi da ita wani gu. Kuma ina mai tabbata miki a yanzu tsaye cikin kamfani, kowane lokaci ba za a rufe yadda tela 30 suna jiran a musu lodin shinkafa ba. Shin idan aka ce an shigo da shinkafa, mu manoma an daina sayen tamu daga nan, mu ina za mu tafi? Ina za mu tafi? Za a ba su lasin su ce za su biyan duty, wanda ya kamata ya ba da naira 10 ya kawo naira guda, ya ba su ya kai ya ba da can hancin naira 1. Shi ke nan magana ta kare. Mu mun shiga wahala. Idan muka noma kayan nan, ina za mu kai su? Mu muna murna ga mu muna da masu sarrafa shinkafin nan, kuma sannan kamfanin da suka bude, idan suka sarrafa shinkafa, wallahi da ɗanɗanonta da kuma ciyawanta ya ma da wanda ake kawo muna. to amma muna neman mu mai da kanmu ba su ba aiki da suke wannan shinkafa ba inda suke dauko ta suna kawowa ai mutane da suke noma ta ba wani magic ne ake yi ba ko kuma wani tsabi ake yi wanda yasa kwaso ta daina ta ci haƙi kin ga kenan in anka dauki aikin mutanen mu na anka kai waje hukuka da kanmu mu daina cewa wai a'a babu aiki babu inda mai shinkafa cikin wadin Najeriya to amma ga mutane wanda sai sun yi ta dabaru sannan a zo a dora ce muna a'a an bude shinkafa ta tashi shekaru 30 ko 20 ba sai sheta ba a kwazo ta kai a kawo mana Najeriya
idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu yi bankwana da Ahmad Abubakar Dakta da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sai makon goben kenan da izinin Allah yanzu a madadin su da wadda ta hada mana sauti Julie Leather Gresham ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai mun sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe
a gaishe da Halima Jumrau yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
zan fara da sakon Amadu Manja daga Bauchi anguwan Karfin Madaki kace muri Amurka ina kira da babban murya ga gwamnatin Najeriya musamman na jam'iyyar APC da su hazanta gudanar da zaben kanin hukumomi a jihohin Najeriya domin gudanar da zaben kanin hukumomi na daya daga cikin sauyin da ƴan Najeriya ke nema daga jam'iyyar ta APC sai kuma wata fito daga mai nasara Nasara Huntuwa kace babu shakka martaba kotun Najeriya ya fara dawowa a idanun duniya don kuwa mun ga yadda ayyukan su na shari'a ya fara daidaito shi kuwa Iyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi Allah ya sa taron ministocin kasashen waje da za a yi a India da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai halarta a babban birnin New Delhi mai amfani ne amin ba taron shan shayi da murzagashin baki ba taron da shugaban Afirka ke halarta a kasar India Allah ya sa yi tasiri wajen haɓaka tattalin arzikin nahiyar mu ganin yadda talauci rashin aiki da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar katutu sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Allah ka tausaya wa al'ummomin kasar Afghanistan da Pakistan wanda masifar girgizar kasa ta fadawa yayi awan gaba da rayukan al'ummomin kasashen da dama da wasu kuma suka jikita da fatan Allah ya kare saki afkuwar makamancin wannan bala'i sako daga Alhaji Garba Gondu Aliru Assalamu alaikum VOA Hausa hakika matakin da hukumar lafiya ta tarayyar Najeriya ta dauka na tantance duk yaron dan kasa da shekaru 5 kafin shigo kasar mu dan gudun kada ya shigo da cutar polio yayi daidai muna addu'ar Allah ya kara kare mu daga cututtukan amin sako daga Sha'ibu Adamu Bagwai
to kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya
a yau talata ake sa ran za a bayyana sakamakon farko na zaben shugaban kasa da aka gudanar a Ivory Coast wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci Alassane Ouattara zai lashe a karo na biyu tun hukumar zaben kasar ta bayyana cewa yawan masu kada kuri'a da suka fita ranar Lahadi ya kai kashi 60 cikin 100 ko da yake wata kungiyar farar hula ta ce kashi 53 ne suka fita sai da yan adawa kasar ta Ivory Coast din sun yi ikrarin cewa kashi 20 ne kacal suka fita don mafi yawan mutane sun zauna ne a gida a kasar Congo waɗanda suka amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garin Bawul a zaɓar raba gardama da aka gudanar wanda zai bai wa shugaba Denis Sassou Nguesso damar ci yin tazarce sun wato sun sami gagarumin nasara sakamakon da aka fitar a hukumance a yau talata ya nuna cewa fiye da kashi 92 cikin 100 na waɗanda suka kada kuri'a sun goyi bayan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin kasar
masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda matasan Najeriya ke korafin cewa an ware su gefe guda wajen raba makaman gwamnati yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu ta yau Ms. Nashwam da Abdulaziz Adli Turo da shi ma ya kawo mana ziyara nan ɗakin watsa labaranmu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.